أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زنجند زامي أيو زامي زنجيني أكان كنشو كنشند سكدن كنشي horo da aiki nagari da hani ga barin mummunan aiki. Hukunci na farko shine sanin sharutta na horo da aiki nagari da hani ga barin mummunan aiki, da inne kamata mutum kai horo da aiki nagari, da inne kamata kai hani ga barin aiki da yake mummuna. Wajibi ne. Me yasa wannan ko ya zama wajibi? To, mutum da zai horo yayi hani, kada ya je ya afka da abin da yake sabani, abin da yake ya saba ma abin da musulunci ya tabbatar da shi. Wannan hukunci na farko kenan. Hukunci na biyu, idan mutum ka sani cewa horo da aiki nagari da hani ga barin aiki wanne yake mummuna, ba da ban hankuri da nasiha da wa'azi ba zai yi tasiri ba. Yani idan za ka yi ma mutum, za ka hore shi da aiki nagari, ka hane shi ga barin mummunan aiki, idan ba da wa'azi da nasiha da ya ankuri ka bar wannan aiki, ba zai yi tasiri ba. To, wajibi ne ka hane shi da me da nasiha da wa'azi da ka yi ankuri, a bashi hankuri da ire-iren wannan. Wannan hanyar da ya kamata mutum ya bi kenan. Idan mutum kuma ya sani cewa abin da yake bukata, yani shine me horo da aiki na gari da hani ga barin aiki na banza, da wa'azi ba da me ya hada da horo da ba ya da hada da horo ba da hani ba, ba zai yi tasiri ba. Ko oho a'a, idan ya sani cewa in ya nemi wurinsa ya bar wannan aiki, ya masa wa'azi, wannan kawai ya isa, zai yi tasiri, to haka ya kamata ya yi. Wato, kada ya hore sa, kame ya hana sa. Hukunci na uku, idan mutum ya san cewa koko a'a yana zato cewa horo da aikin nagari da hani ga barin aiki wanne yake mummuna, da maimaita wannan aikin, yani yayi horo yayi hani, yayi horo yayi hani, zai yi tasiri. To, nan wajibi ne ya maimaita wannan aikin. Yau ya gaya masa, gobe gansa ya gaya masa, jibi ma gansa ya gaya masa, zai yi tasiri idan ya maimaita wannan. To, nan ya kamata ya maimaita, bal wajibi ne ya maimaita har ya hane shi ga barin mummunan aiki, ya hore shi da mai aiki na gari. Mu yi zance cewa yana cikin sharutan horo da aiki na gari da hani ga barin mummunan aiki, shine mutum ya tabbatar cewa wani tuca ba zai kai zuwa gare sa ba, ba shi ba, ba iyalansa ba, ba makusantansa, ba za a tucar da su ba. Me ake nufi da wannan? Na ji abinda ake nufi da wannan shine idan kai wannan horon ko kai hani amma a zo a kwashe dukiyanka ko a keta hurmancin iyalinka sawa an iyalinka ne wato mai dakinka matanka ko ƴaƴanka mata to wannan ya kamata mai ka guje shi awa cikin wannan hali ya kamata kai shurun me ake nufi cikin sharuddan amru bil ma'ruf yani horo da aiki na kirki na gari da hani ga barin mummunan aiki cewa mutum ka sani cewa wanda zaka horo shi ka hane shi yana da me azma da kudiri cewa zai saura kan wannan aiki bai da niyan bari me muke nufi da wannan shin kullun ya ta wannan aiki ne ko kuwa me ake nufi abinda ake nufi cewa mutum ya saura me yana me aikata laifi ba shine ya saura yana aikata wannan mummunan aikin kullun ba bal abinda ake nufi koda so da yayi wannan aiki yani koda so da yayi wannan aiki amma me ba shirye yake ya bari ba wato in ya samu kuma me zai yi misali mutum da ya bar sallah so daya amma ba shirye yake ya bar wannan mummunan aiki wato ya komo yana sallah ba a shirye yake kuma gobe kuma me kowani rana kuma ya samu ya bar me sallah to nan me yana da niyan dawwama kan wannan aiki kenan abinda ake nufi kenan anan wajibi ne ka hore shi da aiki na gari ka hane shi gabarin aiki na banza shine ka cewa ne sallah fa wajibi ne fa kai sallah barin sallah fa mummunan aiki ne kada kai wannan aiki hukunci na biyar a cikin horo da aiki na gari da hani gabarin mummunan aiki jima mai wannan mummunan aiki ciwo ko kashe mai wannan laifin ba da izini na hakimin shar'i ba bai halasta ba sai dai aikin da wannan mai aikata mummunan aiki zai yi ko yake yi ya kai cikin mummunan ayyukan da yake musulunci bai da mai sassauci wurin kaman wannan mai aikata mummunan aiki yana son ya kashe wani da yake mai shi bai da wani laifi tar wannan aiki kada ya kashe wani ba abu mai yiwuwa bane fashe mai an ji masa ciwo to anan dole ne a ji masa ciwo misalan a sa mashi ko na a bugi kafansa da yake ba zai tashi ya kashe wannan bawan Allah ba da yake bai da wani laifi to nan musulunci saboda me wurin batun fidda rai musulunci me bai da sassauci nan to nan kana da inci ka ji masa ciwo saboda mai kada ya fidda rai hukunci na shida abinda ya danganci horo da aiki kirki da hani ga barin mummunan aiki ba wajibi bane mutum ka nemi kusanci da Allah subhanahu wataala a wannan aiki da zaka yi kawai ya isu ya zama mai nufin ka shine wannan wajibi da yake musulunci ya dora maka ka sauke makanka wannan wajibin shine kai hani gabar mummunan aiki kai horo da aiki na gari amma idan ka nemi kusanci da Allah subhanahu wataala kai niyya ka nemi kusanci da Allah wannan hani gabar mummunan aiki da zaka yi Allah ka san saboda kai ne zan yi ina neman kusanci da kai to ubangijin Allah zai rubin biya maka ladanka hukunci na bakwai abin da ya danganci horo da aiki na gari da hani ga barin mummunan aiki ba bambanci tsakanin manya-manyan laifuffuka da kananan laifuffuka duka dukkan laifi da ya zama na keta haddi ne na Allah subhanahu wataala sawa'an karamin laifi ne ko babban laifi ne ko laifi ne mai girma wajibi ne mu yi hani ga barin wannan aiki hukunci na takwas idan bawa ya sani cewa wannan bawan Allah da yake gabana yana son ya aikata aiki na haramu gashi ya fara shi fidan wannan aiki na haramu to nan akwai wayansu hukunce-hukunce masalan wal iyazu billah mutun ne yake so ya sha giya sai kaga me ya fara shefi dan yanda za a iya samu giyan ya shiga hannunsa ko mutun ne yake son ya yi zina sai kaga ya fara shefi dan yanda za a iya samu wanda zai yi zina da ita wal iyazu billah Allah muna kariya idan ka san cewa gashi ya shefi dan kuma zai samu dace yayi wannan mummunan aiki to wajibi ne ka hane shi yani ka san giyan ga shefidan da wani yayi zai samu giya ya sha to wajibi ne ka hane shi nabiu hali nabiu kasancewa won ko wani kudi ke hannunsa a inne yake rayuwan ga ba zai samu giya ya sha ba to non haninsa ba wajibi bane sai dai ka tunasar da shi cewa wannan abin da yayi yani wannan shefidan da yayi da zai kaisa zuwa ga mai afka mu wannan mummunan aiki shi da kanshi mummunan aiki ne saboda ya zama mai keta haddi na Allah subhanahu wataala mutum idan ya kaddamar abin da zai kaddamar domin ya shi ya shagiya ko yayi zina wannan aiki da yayi shi da kanshi keta haddi ne na Allah subhanahu wataala to anan sai ka tunasar da shi a wannan abin da yayi idan baka sani ba cewa ya samu taufikin aikata wannan mummunan aiki ko ba zai samu taufiki ba to nan hukuncin sa kuma ba wajibi bane ka hane sa hukunci na tara idan mutum ka sani ko kana zato cewa hani da zaka yi zaka hana wani ya bar mummunan aiki da yake da yake yi idan kai da shi kun ke banta ka masa wannan nasiha ko ka hane sa ga barin mummunan aiki ba abin da zai ji bane sai dai me ka fada wannan zancen ko abin da yake yi ko ka hane sa a cikin me jama'a lokacin ne zai bari to anan sai ka hane sa cikin jama'a saboda wasu mutane haka suke in dai ka kebe da shi kace mai ya bar kaza kaza ba zai bari ba sai me she ka fallasar da shi cikin jama'a lokacin ne me zai bari amma idan lamarin ba haka bane yani baka san cewa baka sakankance cewa ka hane shi cikin jama'a zai bari ba saboda me kiyaye mutuncin mutum musulunci bai wasa da wannan lamarin to akan ihtiyati wanne yake wajibi ba ja'izi ba halast bane kame ka hane shi a cikin mutane hukunci na goma idan kasancewa wani zaidu dake aikata mummunan aiki idan kai da kanka ka hore shi ba zai wani tasiri ba amma in ka sa malam wani ya hane shi ko ya hore shi da aikin kirki ko ya hane shi ga barin aikin banza zai bari kuma zai aikata aikin kirki to sai ka gaya da wani domin me ya hore shi da aikin kirki ya hane shi ga barin aikin banza hukunci na karshe na 11 idan ya zamana tasirin aiki na gari da hani ga barin aikin banza zai dogara ga barin afka maharamu to barin wannan horon da hanin wajibi ne ba kuma nan wajibi akan ka ya fadi ba dole ne kai horo kai hani ba sai dai ya zamana cikin ababe ne da yake musulunci be sakaci be wasa da wayannan ababe misali mutun ne zai fidda ran wani wanne yake mai bai da haƙƙi a fidda ransa sai zamana sar wannan lamarin ya kai ka shiga cikin gidan wayansu da yake mai ba da neman izinin su ba kuma da Allah ka shiga cikin gidan zaka ga abin da bai kamata mai a gani ba zaka je ka iske mata suna cikin wani hali amma tunda dai nan ya kai mai fidda ran mutun za a je a yi to nan musulunci ya baka iko ka shiga wannan gida ba da izinin su ba domin ka tar wannan mummunan aiki da za a yi ina ji wayannan su ne hukunce-hukunce guda 11 da ya danganci aiki horo da aiki kirki da hani ga barin aikin banza saboda kanancin lokaci in Allah ya so ya da sabon saduwa da zamu yi zance akan jihadi da kare kai zamu yi zance akan abin da ya danganci ladubba na aiki na horo da aikin kirki da hani ga barin aiki na ashada banza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.